anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asbaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na karatun littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam, wallafan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alai. Wannan ita ce halka ta 29 a wannan yammaci na Laraba 27 ga watan Shawwal, hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda yake daidai da 17 ga watan 5 shekara ta 2023. Idan ba a mance ba, muna cikin babul ghusli min al-janaba, babin da yazo yake magana kan wankan janaba. Hadisi guda muka karanta a wannan babi, wato hadisi na farko a wannan babi, hadisin da zamu tashi kansa na biyu kenan, yace an Aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha ightasala min al-janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وانا حديثي عن صامودة أم المؤمنين عائشة الله جد إتاه تتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة من زن الله صلى الله عليه وسلم ياكسا تي إدن ينف وانكن جنابة إدن ينف وانكن جنابة sai aka zo da fi'ilin a matsayin madi. Madi kuma yana bayyana abin da ya wuce ne, aikin da ya wuce, a Larabci ana kiransa madi. Wanda kuma ake cikin yi a yanzu ko za a yi a nan gaba, ana kiransa mudari. To kaga wankan da za a yi nan gaba ai bai kamata ya zo da lafazin madi ba, tunda madi yana bada labari ne kan aikin da aka yi a baya. Da ya kamata ya zo da lafazin mudari'i, tunda mudari'i yana bayyana aikin da ake yin sa a yanzu ko kuma wanda za a yi nan gaba. To amma nan da tace idza ghtasala min al-janaba, ightasala wannan fi'ili ne madi, kaga da fi'ili mudari'i ne sai ta ce yaghtasilu, to amma sai ta zo da shi a madi. Me yasa ta zo da shi a fi'ili madi mai bayyana aikin da ya riga ya gabata? Malamai wanda suka yi sharhi na wannan hadisi suka ce dalilin da ya sa ta ambaci fi'ilin a matsayin madi wanda ya aikin da ya riga ya gabata, saboda idan har janaba ta kama shi kuma aka sa masa ruwa a banɗaki, kamar ma yayi wankan an gama, an yi wankan kawai an gama, tunda yanzu ai yin wankan na ƙarƙashin ikonsa, sannan kuma yana da ikon yin wankan ai kamar yayi wankan ya gama, to shi yasa ta zo da shi a fi'ili madi, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi nufin yin wankan janaba, abu na farko da yake fara yi kenan. Yanzu za ta bayyana mana siffar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba. tace ghasala yadayhi, wato annabi in yayi nufin wankan janaba shine ma'anan kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min aljanaba, idza ghtasala min aljanaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi nufin wankan janaba. Abu na farko da yake fara yi ghasala yadayhi, sai ya wanke tafukan hannunsa, shine abu na farko da yake fara yi, tunda tafukan hannun nan da su za a yi ta amfani wajen wankan, wajen kamfato ruwa da zubawa a gun da yake bukata ya zuba, duka da hannaye za a yi. Kenan matakin farko, annabi yana fara wanke tafukan hannunsa guda biyu. Sau nawa yake wankewa bata ambaci adadi ba. Kenan mutum zai wanke gwargwadon yanda ya ga hannun ya tsaftata gare shi, ba tare da haddada adadi ba. Cikin wannan hadisi na Ummul Mu'minin Aisha, Allah ya yarda ita, abu na farko da yake fara yi yana wanke tafukan hannayensa. Umma tawadda wudu'ahu lis-salata, abu na biyu da yake yi sai yayi alwalarsa irin alwalar da yake zaka yi alwalar maza ka sallah. To haka annabi yake a mataki na biyu a wankan janaba, kamar yadda Ummul Mu'minin Aisha ta bada labari. Bayan ya wanke tafukan hannunsa sai yayi kwatankwacin alwalar da ake a yayin da za a yi sallah, wannan mataki na biyu kenan. Thumma ghtasala, to daga nan kuma sai ya fara yin wankan, wato wannan kamar muqaddima ne, kamar sharan fage introduction. Bayan ya wanke tafukan hannunsa sai yayi alwalarsa kamar yadda ya saba yi irin alwalar sallah. Thumma ghtasala, daga nan kuma sai ya fara yin wankan. To abu na gaba da yayi kuma bayan yayi wannan, nan thumma ghtasala kamar mahada ce, daga nan kuma sai ya fara wankan. Kenan yanzu za a zo a fayyace mana yaya wankan yake, nan kamar gabatarwa ne. To yanzu kuma nan gaba za a zo a mana bayani yanda siffar wankan take. Tace thumma yukhallilu biyadaihi sha'ruhu, thumma yukhallilu biyadaihi sha'ruhu, sai ya sanya yatsun hannayensa a ƙasan gashinsa, gashin kansa kenan, sai ya sai ta cuccuɗa ƙasan gashin, saboda wasu zaka tarar suna da yawan gashi, musamman su Larabawa suna da gashi mai yawa. To kaga idan za a yi wanka ba tare da an sa yatsu cikin gashin an cuccuɗa ba, za a iya yin wankan a kammala ruwa da ya ratsa wani guri ba. To amma wannan sa yatsu da yake tsakankanin gashinsa, gashin kansa ya cuccuɗa, zai ba da dama a lokacin da aka zo ana zuba ruwa ya ratsa ko'ina. To shine thumma yukhallilu biyadaihi sha'ruhu, sai ya cuccuɗa tsakanin gashinsa da hannayensa guda biyu, yatsunsa ya sassaka su tsakankanin gashinsa ya cuccuɗa. To irin wannan zai fi amfanar da wanda yake da gashi da yawa, da kuma mata. Mata mun san suna da gashi mai yawa, musamman wacce ba ta yi kitso ba, kanta ya zama a tsefi, ko kuma wacce dama ita bata kitso, takan dai gyara gashin ta ɗaure shi a baya. To ga irin wannan idan ta zo wankan janaba, yana da kyau ta bi wannan siffar da aka bayyana da annabi yake bi idan ya zo wanka. Hannunta akwai ɗan damshi na ruwa, sai ta sanya a cikin gashinta ta cuccuɗa tushen gashin. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatuhu, har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yaqini. Kaji kalmar dhanna, zaka tsammani a ce zato ne ko? To kalmar adh-dhannu a gurin Laraba ta ati bi ma'anar yaqini galiban. Kalmar adh-dhannu tana zuwa da ma'anar yaqini sau tari da dama a gurin Larabawa. Shi yasa a cikin Alkur'ani idan ka ji an ambaci kalmar dhannu, to tana ɗaukar ma'anan al-yaqinu ne, yaqini, kishiyar zato ɗin. Tunda adh-dhannu in an za a fassara adh-dhannu za a ce zato ko? To Mujahid bin Jabal, ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri na Alkur'ani, ya ce kullu dhannin fil Qur'ani yaqinu, duk wata kalma da ta zo da lafazin adh-dhannu a cikin Alkur'ani tana ɗaukar ma'anan yaqini. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, kaga ba zato ake nufi ba anan. alladhina yadhunnuna wadanda suke da yaqini wannan ana magana ne kan mu'minai mu'minai ai suna da yaqinin za su hadu da ubangijin su ba su da shakku Allah sune Allah yake bayanin sa anan alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'una wadanda suke da yaqinin cewa su za su hadu da ubangijin su kuma gare shi za su koma kaga sai aka zo da lafazin adhannu amma ana nufin al-yaqin wara al-mujrimuna an-nara wa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrafa masrafa mujrimai a lokacin da aka zo ranan tashin kiyama suka ga wuta ganin wutan na zato ne sun ganta ido da ido wara al-mujrimuna an-nara mujrimai suka ga wuta wa dhannu annahum muwaqi'uha suka samu yaqinin cewa fa za a sa su cikin wutar walam yajidu anha masrifa babu wani abu da za su samu da zai kauda su daga shiga wutar to kaga shi yasa mujahid yace kullu dhannin fil qur'ani yake duk adhannu lafazin adhannu da yazo cikin alqur'ani yana daukan ma'anan yake to shine anan gurin da tace hatta idza dhanna bi ma'ana hatta idza aiqana har zuwa lokacin da annabi ya samu yaqini annahu qad arwa basharatahu cewa ya rarratsa ko ina dangane da fatar kansa tunda ai zai sa yatsin nasa ne cikin gashin sa yayi ta cuccudawa har sai shi ya samu yaqini ya samu tabbas ya samu garantin cewa ko ina hannunsa ya ratsa dangane da fatar kansa ya gamsar da fatar kansa ta yanda idan yazo ya zuba ruwa akai ruwan zai ratsa ko ina to idan yayi haka afada alaihi alma'a talata marrat sai ya zuba ruwa akan nasa hasan uku bayan ya cuccuda gashin da yatsin hannayensa sai ya zuba ruwa akan nasa hasan uku thumma ghasala sa'ira jasadihi to sai abu na karshe kuma da annabi yake sai ya wanke sauran jikinsa to wannan shine wankan janaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda ummuna Aisha Allah ya dade ita ta hakaito wa kanat taqulu Aisha ta kasance tana cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baho guda za zuwa aje baho guda annabi yana tanan ita tana tanan kowa yana diba daga wannan baho yana wanka annabi na diba daga bahon yana wanka ita ma tana diba daga wannan baho tana wanka tace naghtarifu minhu jami'an muna kamfata daga wannan baho dukkan mu daga ita har annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kowa na kamfata daga wannan baho yana wanka to wannan hadisi idan muka dube shi sosai zamu fahimci cewa an mana bayanin siffa cikin siffofin wankan janaba na annabi annabi siffar da aka hakaito mana wacce yayi wankan janaba cikin ta ba kwaya ɗaya bace wannan tana daga cikin siffofin da matansa suka hakaito mana dama waye kamata ya bamu labari yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba dole matansa ne saboda su ne suke da damar su kasance tare da shi a banɗaki ko kuma koda ba su kasance tare da shi a banɗaki ba za su iya ganin yanda yake wankar amma in ba su ba babu wani mahaluki da zai iya hakaito mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba a aikace sai dai kuma in a karance misali ya karantar da su to wannan babu laifi to amma a aikace a ce ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wankan janaba wannan dole daga gurin matansa za a samu bayani to wannan hadisi da muka karanta umma Aisha Allah ya dade ita ya bayyana mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wankan janaba siffa cikin siffofin wankan janaban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule zamu iya dunkula siffar wankan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar haka abu na farko idan yazo wankan janaba gabanin ya fara wankan janaba yana wanke tafukan hannunsa dube da cewa su ne ake amfani da su wajen wanka din kuma su ne ake amfani da su wajen ɗebo ruwan to abu na farko da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake yi shine yana wanke tafukan hannunsa abu na biyu zai yi alwala kamar yadda yake alwalarsa ta sallah yaya ake alwalar sallah za a wanke tafukan hannu za a yi kurkuran baki da sheka ruwa a hanci za a wanke fuska za a wanke dantsan hannu duka na dama da na hagu za a yi shafan kai da kunne a zo a wanke kafar kaga wannan ita ce alwala kankacin alwalar sallah to mataki na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala kamar yadda yake alwalarsa ta sallah sai mataki na uku nan kamar yayi gabatarwa kenan ga wankan to sai mataki na uku kuma zai wanke duka gabaki dayan zai fara wanke gabaki dayan jikinsa to ya yake yi wajen fara wanke gabaki dayan jikinsa gabanin ya zuba ruwa a jikinsa yana farawa da kansa wannan mataki na uku kenan idan ya zo kan nasan ba ebo ruwa yake zuba a kan ba a sai ya sanya ya tsinsa cikin gashinsa ya cuttuna to yanzu wanda ba shi da gashi shi ma sai ya sanya kansa sai ya sanya hannunsa hannayensa a gashinsa ya cuttuna wani koyaushe zaka tarabba shi da gashi wani kansa ma san kone ba gashi wani kuma koda ma da gashin ya fifita yana jin iska yana taba kansa baya iya zama da gashi wani in ya zauna da gashi sai ya ce kansa yana ciwo da kansa ya dan fara duhu sai ya je a masa aski saboda zaman lafiyarsa ya zauna da aski kaga wani zai za a wayi gari kansa kwata kwata ba gashi to yanzu wanda kansa gaba daya ba gashi shi ma idan ya zo wankan janaba sai yayi hakan wasu daga cikin malamai suka ce ba bukata saboda hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke sanya ya tsinsa cikin gashinsa saboda ya bada dama wa ruwan da zai zo ya zuba nan gaba a kansa ya ratsa ko'ina to shi yasa wannan damshi da ke cikin yatsinsa a lokacin da yake cuccuɗa tsakanin gashinsa zai bada dama wa ruwa ya ratsa ko'ina shine wasu daga cikin malamai suka ce ba tilas bane ba lallai bane a lokacin da ka zo wankan janaba kanka babu gashi sai ka cuccuɗa gashinka kenan wanda kansa ke da gashi shine zai ɗauki wannan hukunci musamman ma ƴan uwa mata wasu kuma suka ce tunda annabi yana yi ko baka da gashi kai dan ka samu lada koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da talkwabo ne da kai ko da sanko ne da kai to kai dan ka samu lada sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan mataki na uku kenan a siffar wankan annabi da ummul mu'minin aisha Allah ya dade ita ta hakaito mana sai mataki na hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa gare shi cikin jerin bayanin kan siffar wankansa ta janaba yana kamfato ruwa ya zuba a kansa har sau uku ya diddirza zai kamfato karo na farko da tafukan hannunsa guda biyu ya zuba a kan nasa ya sake kamfatowa karo na biyu ya zuba a kansa ya sake kamfatowa karo na uku ya zuba wannan shi zai zama mataki na hudu cikin matakan wankan janaba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mataki na biyar wanda shine mataki na ƙarshe sai ɗibi ruwan ya zuba a jikinsa ya wanke jikinsa gaba ɗaya wannan ita ce siffa ta farko cikin siffofi na wankan janaba na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to a ƙarshen hadisin nan na Aisha Allah ya dade ita ta ce kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baho guda muna kamfata dukkanmu daga wannan baho din mecece hikimar kawo wannan bayani daga ummuna Aisha Allah ya dade ita tunda yanzu hadisin ta tayi mana bayani ne kan siffar wankan janaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mecece hikimar da ta sa ta bayyana cewar sun kasance da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin wanka a tare a baho guda dukansu suna kamfata daga wannan baho a lokaci guda mecece hikimar kawo wannan bayani malamai suka ce hikimar guda biyu ce hikima ta farko kai da Aisha Allah yadda da ita ta baka labari kan siffata wankan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan bayani da tai na ƙarshe dan da tabbatar maka cewar ganin wankan janaban annabi ba koyayye bane a gare ta ta yaya ba koyayye ba tana wanka ma ita da manzon Allah kaga garanti kenan 100% kenan tabbas wankan janaban annabi ba zai koye gare ta ba in har za ta yi wanka tare da shi ta kenan ita ganauce ba jiyau ba gani ta yi da idan ta ba wai wani ne ba ta labari ba ba annabin bane ba ta labari ba wani daban bane ba ta labari a ita ta gani da idanta wai ba haushe yace gani ya koriji to ita yanzu da idanta ta gani to shi yasa ta biyo baya da wannan bayani cewa suna wanka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baho guda kaga ko in har za su yi wanka da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a baho guda kaga wankan janaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai kuye mata ba sai dalili na biyu da yasa ta yi ambaci wannan bayani wankan janaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zamanto ya nisanta gare ta ba shi yasa idan ta baka labari ka karba kawai ibi sadari wankan janaba annabi ba nisa yake gare ta ba saboda ga ta ga annabi sukan hadu a guri guda ban daki guda su yi wanka cikin baho guda kenan ba nisa yake da ita ba ba wai yana nisa bane tana nisa a gashi kusa da ita ba a ga wannan diddai ta bawa mai sauraro garanti da tabbas na bayani da labari da ta hakaito dangane da wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na janaba cewa fa tabbas wannan bayani babu shakku babu kokwanto akai saboda ita ta gani da idanunta abubuwan da zamu dauka karkashin wannan hadisi daga cikin darussa da fa'idoji na hadisin abu na farko zamu fahimci cewa yana daga cikin sunna ta wankan janaba a lokacin da mutum ya zo zai yi wankan janaba ya fara wanke tafukan hannunsa gabanin ya fara wanka wannan na daga cikin sunna ta wankan janaba abu na biyu da za mu fahimta karkashin wannan hadisi daga cikin sunna ta wankan janaba bayan mutum ya wanke hannayensa akan so ya yi alwala irin alwalarsa ta sallah abu na uku da za mu fahimta karkashin wannan hadisi da muka karanta ya halatta miji da mata su yi wanka tare a banɗaki guda ba ma banɗaki guda ba cikin bokiti guda ruwa ne aka zo da shi a bokiti guda to ya halatta miji da mata su yi wanka da wannan ruwa da ke cikin wannan bokiti guda a lokaci guda a guri guda kamar yadda ummuna Aisha Allah ya dade ita ta bada bayani cewar ta kasance ita da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna wanka a cikin baho guda suna kamfata dukkan su daga wannan baho din fa'ida ta uku ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta halarcin ma'aurata kowa ya ga al'aurar dan uwansa ba laifi bane miji ya ga al'aurar matarsa mata ta ga al'aurar mijinta wannan ba abu bane wanda yake abin kyama a shari'a ya halatta a duniya matarka ce kawai ya halatta ka bude al'aurarka ta gani banda ita duk wanda ka bude masa al'aurarka ya gani ka aikata babban laifi shi ma da ya gani ya aikata babban laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka annabi yana umurni wa musulmi mumini mai masa da'a mai masa biyayya ya ce ihfaz aurataka ka kiyaye al'aurarka kar ka bude wani ya gani illa min zawjatika sai matarka ita babu laifi in ka bude ta gani aw ma malakat yaminuka ko kuma ku yangarka baiwarka kenan ita ma babu laifi in ka bude al'aurarka ta gani ban da wannan mutane nau'in mutane guda biyu haramun ne mutun ya buda al'aurarsa wani ya gani to haka ita mamace ya haramta gare ta ta buda al'aurar ta wani ya gani mecece mecece haddin al'auran da namiji dan namiji al'aurarsa daga cibinsa zuwa guiwarsa al'aura ce gare shi bai halatta tsakanin cibi da guiwa ya bude wani ya gani ba saboda al'aura ce gare shi sai matarsa ita kuma ya mace ina ne haddin al'aurarta to anan ne fa za a samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mar'atu kulluha auratun illa al-wajhu wal-kaffar mata gabaki dayanta al'aura ce sai fuska da tafin hannu shine ba al'aura ba kenan yanzu mace ta bude wani guri a jikinta koma bayan fuska da tafin hannu ta bude al'auratta annabi kuma yace ihfaz aurataka ka kiyaye al'auraka karka bari wani ya gani yace la'ana Allahu an-nadhira wal manzura Allah ya la'anci mai banka da al'aurarsa kuma Allah ya la'anci mai kallon al'aura kenan yanzu macen da za ta fitar da wani sashe na jikinta wanda ba fuska da tafin hannu ba Allah ya la'ance ta kuma su suka fi yawa a yau ƴaƴan musulmi sun taso ƴaƴan musulmi jikokin musulmi jikokin jikokin musulmi gaba da bayan musulunci uwa uba musulmai kakanni musulmi kakanan biyar na gobin musulmai an taso cikin musulunci dumudu amma kuma ana saba umurnin manzon Allah wanda yazo da musulunci ba a kunyan Allah subhanahu wataala da za a saba manzansa manzon da ya aiko da musulunci sai a yau aka wayi gari wacce za ta yi sitiran sosai dan da'a wa Allah da manzansa ana ganin ta kaman bagidajiya ko kuma wacce bata waye ba ko kuma wacce bata iya dressing ba ko kuma wacce bata tafiya da zamani bada'a addinu ghariban wa sayaudu ghariba addini ya fara yana bako ana ganin annabi lokacin da yazo da addini ana ga yazo da bakon abu to sannan kuma addinin zai koma yana bako ai za a wayi gari addinin musulunci babu shi cikin al'umma musulmi Allah zai dauke qur'anin da muke karantawa a neme shi a rasa za a dage shi sai an bude sai ka dauko qur'ani izo 60 ka bude sai ka kawai plan sheet kaga ba komai Allah ya dage abun sa minhu bada'a wa ilayhi yaqul alqur'ani daga gurin Allah ya faru kuma gun Allah zai koma to za a wayi gari addinin musulunci babu shi ya tafi saboda la taqumu sa'atu illa ala ashraril khalqi alqiyama batta tsaya sai akan mutanen banza Allah ya sa kanmu zama cikin su saboda haka ke ɗar musulma ki wa kanki kiyamul layli kake saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ace almar'atu kulluha aura mace gabaki dayanta al'aura ce sai fuskar ta da tafin hannunta to kenan yanzu fuskar ki da tafin hannu ne aka yadda zaki iya bankadewa shi ma fuska da tafin hannun akwai sabani na malamai yanzu malaman Saudiya su suna ga fuska fuska kamma in kana neman gun da ya kamata a ce a killace ba ya fuska saboda ina ne za a iya gane fuskar mace a fuskar ta suka ce to ai ya fi cancanta a rufe shi to amma dai tunda mun samu hadisi na annabi da aka daga kafa cewa mace za ta iya bude fuskar za ta iya bude tafin hannun sai zamanto murin da wancan bangaren akan fahimtar malaman kasan Saudiya su yanzu duwata ƴan Saudiya zai wahala kaga fuskar ta inda ƴan Saudiya ce zai wahala kaga fuskar ta haka kuma tafin hannunta ana samun ƴan tsirawu zaka ga tafin hannun a waje amma fuska kan yana da wahala ƴan Saudiya kaga fuskar ta a waje saboda sun dauki fuska shi ma yana daga cikin al'aura to amma tunda an ba mu sassauci mace in ta rufe fuskar yayi ta sa niqabi in kuma bata rufe ba ta bude nan ma ba za a ce ta yi laifi ba saboda ni annabi ya ce illal wajhu wal kaffani in ta haka ma ta yi daidai sai dai abin da aka kyamata a bar wuya a waje shi kuma yafi yawa a yau kaga shara banta tana tafi a waje wannan duk su suka fi yawa a yau wata har gashin ta ma za ta dan fitar ta dan fidda dan kwalliyanta baga wannan duk tana karkashin la'ana Allah subhanahu wataala saboda annabi ya ce Allah ya la'aci duk wanda ya fidda tsiraitin sa da wanda ya gani ita da ta fitar Allah da ya gani shi ma Allah ya la'ance sai wani lokaci ba gani na nufi ba ka fito kwatsam sai fuskar ka kai kan wata kaga ba da nufi ba wannan amma ka kuwa amma in ka ajiye idan kai ta kallo to nan ka shiga wannan laifi nazaral ula amma ka afuwa amma ta biyu fa nan kai laifi lokacin da ka fito daga gidanka kwatsam sai kaga wata ta fito da mini skirt idan kai kai kanta kanta ba dan kwali fita irin na wanda ba musulmi ba kaga wannan kusan tsirara take sai ka to yi maza ka kauda kanka kar kuma ka sake kallanta idan ka sake kallanta to ka aikata laifi ka shiga karkashin la'ana Allah subhanahu wataala Allah ya tsiratar da shi yasa ake so musulmi ya zauna cikin society na musulmai yanzu idan kana society waɗanda ba musulmai ba ka dinga kitibus da mata irin waɗannan waɗanda su dama sutura ba su dauke shi a bakin komai ba amma idan kana cikin society na musulmi akalla dai idan kaga ɗaya biyu uku sun wuce da hijabi bai fi kaga kwaya ɗaya ta wuce da tayanin gantali ba ka kenan dai an dan rage amma kana cikin wanda ba musulmai ba sai ka mata goma su wuce ba za ka samu kwaya ɗaya wacce take da hijabi da shari'ar musulunci ya karantar ba to kaga ya halatta miji ya kalli al'auran matarsa ita ma ya halatta ta kalli al'auran mijinta shi yasa ummuna Aisha Allah ya dade ita take bada labari cewa suna wanka tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da babu guda dukan su suna kamfata daga kaga kuma ko shakka babu zai wahala ai wannan a kare wani bai ga al'aurar dan uwansa ba fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta wankan janaba da mutun zai yi zai dauke masa hadasi babba da karami zaka iya kana fitowa daga wankan janaba ka tafi ka je kai sallah ba bukatar wai sai kai wani alola ta musamman kana fita sai ka tafi sallah a gunka saboda ta dauke maka duk wani hadasi babba da karami fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci kyakkyawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyakkyawan hali mai iya zamantakewa da matansa saboda kyakkyawan halinsa duk girmansa da darajarsa da kimarsa da matsayinsa a gurin Allah madaukakin sarki amma zai wanka da matarsa saboda kyakkyawan halinsa kenan yana kyautata mu'amala ga matansa hakenan duk wani baiwa da matsayi da Allah madaukakin sarki yayi wa bawa bai bashi dama yaji yana da izza ko daukaka akan matarsa ba ya mata kyakkyawan mu'amala dauke ta a matsayin abokiya abokiya zama ai haka Allah ya kira ta da shi a cikin alqur'ani yauma yafirrul mar'u min akhihi sai ce wa ummihi wa abi sai me wa sahibati as-sahiba abokiyarsa saboda abokiyar zaman sa ce to saboda haka sai mu'amala da ita a matsayin abokiya kar yayi mu'amala da ita a matsayin baiwa galibi suna mu'amala da matansu a matsayin kamar bayi wani kallo yayi ma za ta san me yake nufi kuma ta shiga taitayinta kar ayi mu'amala da mace da haka ai kyakkyawan mu'amala da mace abokiya ce shi yasa Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su tare da kyautatawa ku kyautata musu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wanda yafi ku alkhairi shine wanda iyalansa suka fi jin dadin zama da shi wannan yafi kowa alheri cikin sahabban annabi wanda iyalansa suke yabonsa suke cewa madalla to wannan yafi kowa alheri inji annabi annabi ya ce wa ana khairukum li ahli ni kuma nafiku alfalala nafiku alkhairi saboda kyakkyawan mu'amala ta ga iyalaina kaga ana so mutun ya zamanto mai kyautata mu'amala kware da gaske wa iyalansa kar ya zamanto mai dacin rai mai zafi mai tsanani mai tsanantawa gare shi ya zama mai sauki mai saukaka annan kuma bai yi karo da ya ba su umurni ba kuma ko kuma ya ba su hali ko kuma ya ga sun yi abin da bai dace ba ya nuna musu duk ba su yi karo ba zai kyautata musu mu'amala dube da cewa mace tana da ragajjen hankali amma ba zai kyale su sakaka ba dole zai ce ku yi kaza kar ku yi kaza in ya ga sun yi abin da bai dace ba ya tanka ba wai dan an ce kyautata mu'amala an ce aka sake musu ragama ka sake musu abinan si linzami si abin da suka ga dama ba a mace tana da ragaggen hankali naqisatu dinin wa aqlin suna da ragaggen addini kuma suna da ragaggen hankali namiji shike da cikan hankali shi yasa ya zama jagorancin gida ke hannun namiji saboda hankalin sa yafi na mace ba dan jagorancin gida hannun ta sannan kuma aka ce ita tana karkashin kulawarsa tana karkashin dawainiyarsa da lurarsa saboda cikan hankalinsa hadisi na gaba shi ma dai ana bayyana mana siffa ce cikin siffofin wankan annabi kenan wannan hadisi da zamu karanta za a bayyana mana siffa ta biyu wancan hadisi na farko na Aisha Allah ya dade ita an bayyana mana siffa ta farko cikin siffofin wankan janaba na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma da zamu karanta shi ma za a bayyana mana wata siffa daban ta bambanta da siffar farko wacce aka hakaito mana cikin hadisin Aisha Allah ya dade ita ce an maimunata bintul harith radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده وانا حديثي نا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الله جد إتا يا فتومن دا صفة تبيو شكين صفو في وانكان جنبا na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ma maimuna kamar yadda mafi yawa mu suka sani ita ma tana cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sunanta na asali da ba maimuna bace da sunanta barra barratu in an ce barratu wacce take mai biyayya ine ma'anan barra Allah kuma cikin alqur'ani ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka kar ku zaman to masu tsarkake kawunan ku yanzu an ci gaba da kiran tabarra ta zama tsarkakakkiya kenan mai da'a mai biyayya kaga wannan akwai nau'i na tsarkakewa ciki to Allah kuma ya hana to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya canja mata wannan suna na barra da maimuna maimuna wacce take tare da albarka mai yawan albarka yafi akan a ce mai biyayya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta a shekara ta 7 bayan hijira ibnu sa'ad a cikin littafinsa at-tabaqatul kubra yace ita ce mata ta karshe cikin matan da annabi ya aure ita ce mata ta karshe wacce bayan ta annabi bai sake auren wata mace ba ita maimuna to annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta 7 bayan ya dawo daga yakin khaybara ya shiga garin makka yaje yayi umra da ya dawo daga umra ya aure ta wasu ma malamai suka ce a ayyana ma umrar sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ya tare da ita a wani guri kusa da garin makka da ake kiran sassarifa anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taro da maimuna bintul harith akwai maganganu guda uku na malaman tarihi dangane da dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure maimuna ta zama matarsa magana na farko ko riwaya ta farko wacce aka samu ta daga ibnu shahab az-zuhri dai daga cikin manyan tabi'an musulunci ya rasu shekara ta 125 Allah ya masa rahama an samu riwaya daga gare shi cewar Maimuna zuwa tai ta bijiro da kanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka, tace Annabi kana da bukatan aure na, ka aure ni. Mun san mata da yawa sukan zo su bijiro da kansu ga Annabi, kan Annabi ya aure su. Allah kuma yayi umurni wa Annabi cewa duk wacce ta bijiro da kanta gare shi kuma yaji yana da bukatuwa zuwa ga aurenta ya aure ta koda ba da sadaki ba, wannan khalisatan laka min dunil mu'minin, wannan khususiyya ce ta Annabi. Wacce ta bijiro da kanta ga Annabi tana tallata kanta ga Annabi, Annabi an yarje masa ya aure ta koda ba da sadaki ba, sabanin sauran mu'minai, khalisatan laka min dunil mu'minin. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي آتيت أجورهن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. إن جاء الله سبحانه وتعالى الله يتياك يا النبي mun halatta maka, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, mun halatta maka matan da kazo musu da sadakin su ka aure su, sannan mun halatta maka ka auri ƴaƴan baffaninka wa banati ammika, mun halatta maka ka auri ƴaƴan baffaninka wa banati ammatika, mun halatta maka ka auri ƴaƴan babaninka, baffanu sune ƴan uwan mahaifi. To an halatta Annabi ya auri ƴaƴan baffaninsa, ƴaƴan ƴan uwan mahaifinsa, wa banati ammatika kuma an halatta masa ya auri ƴaƴan ƴan uwan mahaifinsa mata, sune babaninsa, wa banati khalika wa banati khalatika an halatta masa ya auri ƴaƴan kawunansa, ƴan uwan mahaifiyarsa kenan maza, da kuma ƴaƴan umominsa, ƴan uwan mahaifiyarsa mata, wannan duk an halatta wa Annabi. Sauran mu'minai ma an halatta musu wannan, kenan cikin danginka nau'i hudu kawai aka halatta maka ka aura. An halatta maka ka auri ƴar babbanka ko ƴar babaninka, ƴar kawunka ko ƴar umanka, banda wannan cikin danginka na jini ya haramta sauran ka aure su, banda waɗannan guda hudu. To shine Annabi shi ma aka ce anan an halatta masa, wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati ataita ujurahunna, wanda ka kawo musu sadakin su. Sai kuma wa mara'atan mu'minatan, sai mace mu'mina wacce wahabat nafsa halin nabi, tazo ta bada kanta wa Annabi, Annabi na bada kaina ka aure ni, amma in arada nabi an yastanka, in Annabi yana son aurenta, yayi sha'awan aurenta, to an yarda masa. An amma anan sai Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin, can bai ce khalisatan laka min dunil mu'minin ba, kenan can kamar yadda aka halatta Annabi yayi aure da sadaki, kuma ya auri ƴaƴan baffaninsa da babaninsa da umominsa da kawunansa, sauran mu'minai ma an halatta musu. To amma nan da aka zo aka ce in mace mu'mina ta zo ta bijiro da kanta ga Annabi, sai aka ce khalisatan laka min dunil mu'minin, wannan yake banta gare ka banda mu'minai, kenan khususiyya ce ta Annabi. In mace mu'mina ta zo ta bijiro da kanta ga Annabi fatan Annabi ya aure ta, Annabi yana so, yana da sha'awa, ya ga dama, sai ya aure ta koda ba da sadaki ba, khalisatan laka min dunil mu'minin. To ita Maimuna Imamu Zuhuri yace tana cikin wanda suka zo suka bijiro da kansu ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wasu malaman tafsiri ma suka ce a kanta wannan ayat ta sau, wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi in arada nabi an yastankiha, waɗanda suka bijiro da kansu ga Annabi malamai suka ce suna da yawa. Mata, mace ce za ta zo ta ce Annabi gani in kana da sha'awa ka aure ni, suna da yawa, amma duk cikinsu ba da Annabi ya aura sai Maimuna, ita kadai ya aura cikin wanda suka bijiro da kansu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fatan Annabi ya aure su. Wasu malamai sun yi kokarin kididdige adadin su, sun ce adadin yana da yawa kwarai da gaske. Wata mace ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah kana da bukata ka aure ni, na bada kaina gare ka in kana da bukata. Annabi sai ya shiru, ba shi da bukata kenan, kuma ba so ya dizgata, ba so ya ce ba ni da bukata, Annabi ba so ko kadan ya dizga mutum. Sai ya yi shiru, wani daga cikin sahabbansa shi kuma sai ta burge shi, kaga wata in bata burge wani ba za ta burge wani. Tace ya Rasul, yace ya Rasulullah in bakka da bukatan ta auren mu, to Annabi ya samu gangara. sai ce je ka kawo sadaki kakena annabi baya da bukatar ta ya tafi ya buga ya buga ya dace rasulullahi ban samu komai ba annabi ya ce je ka dai ka kwakulo ka binciko ka bankado ya je ya buga ya buga ya buga ya dace rasulullahi ban samu komai ba annabi ya ce iltamis walau khataman min hadid je ka koda zobe na tagulla kasashen abu je ka nemo ka kawo ka zo a auren maka da ita ya je ya buga ya buga ya buga ya dace rasulullahi ban samu ba annabi ya ce ka haddace wani abu a qur'ani ya ce eh sura kaza da kaza da kaza ya ce to je ka karantar da ita wannan sura na auren maka da ita da wannan sura kenan sura yanzu ta zama a matsayin sadaki to imamu zuhuri ya ce maimuna ita ta bijiro da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma sai ya ji sha'awar ya aure ta sai ya aure ta wannan riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu ta bayyana sabanin haka cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yakin Khaybar ya kammala yakin Khaybar sai ya tafi Makka tunda dama a shekarar da ta wuce shekara ta 6 bayan hijira annabi yayi shirin shiga Makka da niyyar umra da yaje wani guri da ake kira Hudaybiya sai mushrikan Makka suka hana shi shiga Makka suka ce a ta tambasu yadda wannan shekarar ya shiga Makka ba sai bari annabi ya ce ya yadda to bari kuma tazo shine lokacin da yaje kammala yakin Khaybara alƙawarin da suka yi yarjejeniya da suka yi da mushrikan Makka cewa sai bari to bari tazo to da ya kammala yakin Khaybara sai ya ce to bari ya shiga Makka ya umra saboda alƙawarin da suka yi da yarjejeniya da suka yi da mushrikan Makka yanzu muddat ta cika to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka da niyyar yin umra a cikin watan Dhulqa'ada kamar yadda wasu daga cikin malaman tarihi suka bayyana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi umra ya kammala gabanin ya koma Madina sai dan babbansa Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Ali dan Abi Talib shi da ma ya taho daga Habasha yana cikin wanda suka yi hijira suka tafi Habasha to ya taho daga Habasha ya zo ya riske annabi a Khaybara to da annabi ya tashi shiga Makka sai ya shiga Makka tare da annabi haka je aka yi umra aka kammala bayan an kammala sai ya je ya samu Maimuna bintul Harith yar uwar matarsa ce ita Maimuna bintul Harith yar uwar matan Ja'far ibn Abi Talib wace ce matar Ja'far ibn Abi Talib Asma'u bintu Umais da ita da Maimuna uwarsu daya uwarsu daya to sai ya je ya samu Maimuna yake ce mata me ra'ayinki ga auren annabi tace ta yarda tana so kuwa tana sha'awa to sai je samu annabi yace kaji 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 yanda muka yi da Maimuna shi ma annabi sai wannan magana ta burge shi kenan yanzu wane ne sila na auren annabi sallallahu alaihi wasallam da Maimuna Ja'far ibn Abi Talib shine yaga ya dace Maimuna ta aure annabi shine yaje same ta yace me ra'ayinki ga auren annabi tace ka ina maraba da wannan idea ya sake zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ra'ayinka ga auren Maimuna yace ina maraba da wannan idea to shine Maimuna tace a sanya mijin yar uwarta waye mijin yar uwarta Ja'far a akwai wani mijin yar uwar nata babban annabi Abbas ibn Abdul Muttalib yana auren yar uwar Maimuna shi ma kenan yanzu masu auren yan uwar Maimuna suna da yawa ga Ja'far ibn Abi Talib yana auren yar uwar Maimuna Asma bint Umais ga Abbas ibn Abdul Muttalib yana auren yar uwar Maimuna Ummul Fadl ita kan ma uwa ɗaya uba ɗaya suke da Maimuna sai Maimuna ta ce a sa Abbas ya zama shine alwalinta to sai aka sa shi zama na alwali sai aka daura aure tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Maimuna kaga yanzu sun zamanto ƴan uwan juna annabi yana auren Maimuna Abbas ibn Abdul Muttalib yana auren Ummul Fadl Ja'far ibn Abi Talib yana auren Asma Asma da Maimuna da Ummul Fadl duk ƴan uwa ne annabi kuma da shi da Ja'far ibn Abi Talib ƴaƴan baffalu ne Abbas kuma babbansu ne gaba daya kuma duk sun aure ƴan uwan juna mata to wannan riwayar da muka karanta kamar yadda muka yi bayani kun ga ta bambanta da wancan riwaya ta farko ko ta zuhuri riwayar zuhuri ta bayyana cewa ita ta bijiro da kanta ga annabi wannan riwaya ta biyu kuma ta bayyana cewa Ja'far dan Abu Talib shi ya kai ka wajen hada au tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Maimuna to akwai kuma riwaya ta uku da ta bayyana cewa a Abbas babban annabi shi ya kai kawo wajen ganin an hada aure tsakanin annabi da Maimuna. Bayan annabi ya zo Makka yayi umra, ya kammala umra, bayan ya kammala yakin Khaybara ya zo Makka yayi umra ya kammala, sai Abbas babban annabi dan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah Maimuna dai ta zama bazawara saboda mijinta ya rasu, mijinta Abu Ruham bin Abdul Uzza Allah masa rasuwa, sai aka wayi gari ta zama bazawara tai ta kaba ta kammala. To da annabi ya zo ya umra ya gama, sai Abbas yake ce annabi ai Maimuna ta zama bazawara. Ita ko Maimuna yar uwar matarsa ce, matar Abbas Ummul Fadl, uwa ɗaya uba ɗaya suke. Shin annabi kana da bukatan aurenta? Annabi ya ce ba matsala, ina bukatan aurenta. Shine sai je ya samu Maimuna ya ce kinji annabi na da bukatan aurenki, ta ce ni ma na yarda amma kai ka zama kai ne alwali na. To shine annabi ya aure ta da sadaki dirhami 500. Mun ji riwayoyi mabambanta, to wacce ce ta kurin jaye cikin waɗannan riwayoyi? Ta farko ce ko ta biyu ko ta uku? Wacce za mu rinjayar? Galibi dai wasu daga cikin komai alaji zai ce
ko duka shi,
yawa ko duka ba. Galibi dai wasu daga cikin malamai suna rinjayar da riwayar farkon, dan har ayat can ta wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin, da yawa daga cikin malamai na tafsiri suna cewa akan Maimuna ta sauka. Mata ce mumina ta zo ta bijiro da kanta ga annabi, kan annabi yana da bukatuwa ya aure ta, sai aka saukar da wannan aya. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. To malamai da suka tashi suka ce duka riwayoyin za a iya hada su ayi aiki da su. Lokacin da Maimuna ta zo ta bijiro da kanta ga annabi, annabi kuma an ce duk wanda suka bijiro da kansu gare shi bai aure su ba, ita ma yayi nufin ya kauda kai, sai Ja'far dan Abi Talib yayi ta kai kawo. Abbas shi ma ya karfafe shi cewa bazawara ce ya Rasulullah, kuma mai kyakkyawan hali ce, mai kaza ce. To wannan yasa annabi ya karkata ya aure ta. Kenan za mu iya hada riwayoyin mu yi aiki da su. Za mu ce a matakin farko sai da ta bijiro da kanta ga annabi, annabi bai daga kai ba, sai Ja'far bin Abi Talib ya yi ta kai kawo, har ya sa wa annabi santa a cikin zuciyarsa. Sannan Abbas ya sa wa annabi tausayinta a cikin zuciyarsa, yana bayyana masa cewa bazawara ce mijinta ya rasu wane, har annabi ya ji tausayinta. Wancan batu kuma na Ja'far bin Abi Talib ya sa soyayya annabi, ya sa soyayya ta cikin zuciya annabi. Bayan bijiro da kanta da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Allah ya dade ta. Tana da falalan da yake mai tarin yawa da malamai suka ambata, annabi ya mata shaida cewa mumina ce ita. Cikin hadisi wanda yake ingantacce Ibn Sa'd ya fidda shi cikin At-Tabaqatul Kubra da isnadi wanda yake mai inganci, hadisin Abbas Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi da babansa gabaɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al akhawatu mu'minat, yan uwan juna mata mu'minai suwa kenan? Na farko annabi ya ce Maimuna wa Ummul Fadl wa Asma, waɗannan yan uwan juna ne, dukansu yan uwa ne. Annabi ya ce duk mu'minai ne, da Maimuna da Ummul Fadl matar Abbas bin Abdul Muttalib da Asma matar Ja'far bin Abi Talib, annabi ya musu shaida cewar su mu'minai ne. Sannan Aisha Allah ya dade ita ta yi shaidawa Maimuna cewa ita mai takawa ce kuma mai sada zumunci ce. Sannan malamai suna cewa ita ce mace ta ƙarshe da ta rasu cikin matan annabi, saboda suna cewa ta rasu shekara na 60 bayan hijira. Wasu kuma suka ce a ta rasu shekara na 51. To ga in shekara na 51 ta rasu, kenan ta riga Aisha rasu. Amma in shekara na 60 ta rasu, Aisha ta riga ta rasuwa. Sai aka wayi gani a inda annabi ya tare da ita, a nan aka birne gangan jikinta. Ta yi rashin lafiya tana garin Makka, aka taho da ita Sarifa, sai rai ya yi halinsa. Sarifa kuma a nan annabi ya tare da ita tana amarya. To sai aka birne ta a inda rai ya yi halinsa, wato Sarifa wani ƙauye ne wanda yake kusa da garin Makka. wannan hadisi daga gare ta aka samo shi ta bayyana mana siffa ta biyu cikin siffofi na wankan janaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam zamu iya karanta ko lokacinmu ya kare kamar lokacinmu ya kare ina ga wannan siffa ta biyu ba za mu samu daman karanta ta ba saboda kurewar lokaci sai Allah kai mu haduwa ta gaba sai mu duba siffa ta biyu cikin siffofi na wankan janaba na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته